Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma idan muka je kuma sai a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo a VOA Hausa. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmed.
Masauraro, yau Litinin 30 ga watan Yuli shekarar 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau zamu yi magana akan rashin adalcin wasu ubanni tsakanin ƴaƴansu da ba uwa ɗaya uba ɗaya ba.
To haka yake, saboda haka bari mu dan ji somantaki.
Shi yasa ala kullu halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau. Idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara.
Ni dai sai in ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai in ga duk abin da mace za ta yi ma namiji. In ma rashin tarbiya ne, in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan. Bai kamata ya kai gurin ƴaƴa ba. ƴaƴan nan fa duka naka ne. Da na gurin uwar gida da ku matan ka ko hudu ne. ƴaƴa duka naka ne, bai kamata a ce duk laifin matarka ya shafi ƴaƴa ba. Ina ruwan ƴaƴa a ciki?
To bayan wannan da aka ji somin tabin tattaunawar nan da aka yi a zauren muhawarar yau da gobe, za mu kuma kawo mai fashin bakin al'amuran yau da kullun domin yi mana tsokaci akan irin waɗannan ubanni masu bambanta tsakanin ƴaƴansu.
Muna kuma nan tafi da amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota kamar yadda muka saba.
To yanzu kamar da Safinatu ta ce, zamu fara ne da tambayar da muka muku. Muka ce shin ya kuke kallon lamarin yadda wasu iyaye maza suke fifita ƴaƴan da suka fito daga ɗakuna daban-daban na dukkan matansu kuma bayan su ne ubanninsu?
To sakon farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Highlanders, yace yau da gobe gaskiya kun kawo abubuwan da ke faruwa a wasu gidajen. Mu hakan bai dace ba, da fatan duk mai gidan da yake haka ya gane hakan ba adalci bane.
Sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace a gaskiyar magana duk namijin da ke nuna bambanci tsakanin ƴaƴansa ƴaƴan wannan ɗaki da na wancan ɗaki bai nemi gidan shi zauna lafiya ba. Kuma Allah ya ce duk wanda ke nuna bambanci tsakanin iyalansa to zai tashi a rubabban rabin bare rabin jikinsa a ranar tashin alkiyama. Don haka ƴan uwa maza mu yi hattara.
Sai Isiyaku Hamza Gogoro Kano yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Haƙiƙa yau kun ɗauko batun da ya daɗe yana yi mana ciwo. Nuna ma yara wariya waɗanda ba ƴan ɗaki guda ba da ubansu yake nuna musu san bai dace ba, kuma addinin musulunci ya yi hani da hakan.
Muhammadu Kabiru Lawali yace wannan zalunci ne a bayyane, bai kamata laifin uwa ya shafi ƴaƴanta ba. Duk iyalin da ka haifa to ka ɗauke su ɗaya suke.
Sai Jibrin Nabasa yace wata sabuwa kenan, inji ƴan caca. Yau da gobe hakan ai ba wani bakon abu bane ga mazajen da suke da mata fiye da ɗaya. Suna haka domin na sha ganin hakan, ko a yau ma na ga hakan. Ku tashi lafiya.
To sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace magidanta masu nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu, da fatan za ku ji tsoron Allah ku daina, domin babu kyau ko kaɗan. Kuma yawanci an fi yin haka ne wajen ƴaƴan amarya, ita kuma uwar gida tun da ta tsufa sai a dinga yi mata kallon hadarin kaji ita da ƴaƴanta. To ƴaƴa dai amana ne, kuma a ranar gobe kiyama sai iyaye sun yi bayanin yadda suka riƙe wannan amana da aka ba su dalla-dalla.
kwarai sai Musa Salim Malleri yace to yau da gobe shirin matasa a gaskiya wannan dabi'a da magidanta ke yi tsakanin mata da yaran su hakan ba karamin tasiri yake yi a zamantakewar iyali ba kuma hakan yana haddasa rakakkiyar gaba tsakanin yara kafin ma su girma yau da gobe a tashi lafiya
to mun gode sosai sai kuma Abdul Karim Abubakar Kebi yace Assalamu alaikum yau da gobe wannan maudu'i yayi daidai da lokaci kasancewar wannan matsalar tana nan tana addabar gidaje da dama musamman na musulmi tunda muke auren mace fiye da daya nawa ganin akan samu hakan mafiya yawanci ga ƴaƴan uwar gida zaka ga ƴaƴanta ake so fiye da na kowa da fatan za a kiyaye kuma Allah yayi mana jagora amin sun amin
Sai Murtala Ibrahim Zangon Daura yace rashin ilimin addini ya sanya maza suke fifita uwar gida akan amarya ko kuma amarya akan uwar gida domin addini ya tarar da yiwa mata biyu daidaito na adalci
haka to sai daga kuma shafin bangaren Twitter at abadan bam yace hakika kun tabo min inda yake min kaikayi domin hakan na faruwa akan ido na kuma san bana jin dadin hakan domin ina tausayawa masu wannan halin yadda za su hadu da ubangijin su kan wariyar da suke nunawa tsakanin iyalan su
sai at luro underscore modake yace to yau da gobe wannan baya harfar da dani ido zai haddasa rikici da gaba a tsakanin iyalai maza kalubalen mu maza
haka yake
har mu zama mazajen hajiya
to sai na Zainab ce karanta ke dan
a nan luro underscore modaki
luro to sai kuma sakon Sani mai lange lange 1 yace ba shakka wannan lamari ne mai muni kwarai da gaske ganin cewa ko addini ma ya buƙaci a yi daidaito a tsakani
sai at baba gana dabuwa 1 yace yau da gobe ikon Allah hakika irin wannan al'amari yana faruwa a wasu gidaje amma sai dai rashin tsoron Allah shine yake kawo hakan yau da gobe ku tashi lafiya
to sai kuma daga ƙarshe at Gazali ADC yace tabbas hakan na haddasa rabuwa da ma kiyayya a tsakanin iyalai gaba daya da rashin jituwa ko a tsakanin iyalan gaba daya to sai mu ce har zu yace har jikoki abin yake kaiwa to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
game da wannan batun na nuna bambancin uba tsakanin ƴaƴansa da suke tsakanin kishiyoyi Binta Ibrahim ta hado mana tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe daga Kaduna
yau zamu yi tattauna ne akan abin da ya shafi al'amuran yau da kullun na zamantakewan iyali wato darasin namu ne yau zai yi duba ne a irin zamantakewar wayansu mazaje musamman waɗanda suke da mata fiye da daya wanda za ku ga Allah hakikan ba su mai da hankali ga haƙoƙin da aka ɗora musu ba ta irin alƙawarin da suka ɗauka na cewa za su iya riƙe mace fiye da daya wanda idan ma yana da sharuɗa ɗaya daga cikin kuma waɗannan sharuɗan shi ne adalci adalci tsakanin mata da mijin da kuma hada iyaye wani lokaci bisa waɗansu dalilai waɗanda suke waɗansu a ɓoye waɗansu a bayyane za ku ga wani mijin ya raja'a kuma ya maida hankalinsa akan ɗaki ɗaya ma'ana ya fi son waɗannan ƴaƴa ya fi kulawa da su ya fi jinsu a jiki kuma soyayyarsa ma a bayyane take ba tare da la'akari da yaya zuciyar ɗayan take ba da ƴaƴanta me yasa maza suke irin wannan halaye shin suna da dalili da hujja a addinance su za su iya haka
alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to musamman abin da yake faruwa irin haka wato abubuwa ne wanda ciwon a tsakankanin mu yake musamman mu maza domin menene akwai abubuwa da yake tafaruwa tsakanin zamantakewar iyali musamman wanda yake da mata fiye da daya abinda ya kai biyu ko zuwa uku ko hudu kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa cikin suratul nisaa cewa masna wa thulatha wa ruba wato ai ko ku yi biyu ko uku ko hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to shine aka ce ku tsaya a guda daya shi yasa ala kullu halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara yawanci a tsakankanin mu ne maza kafin ya kasance akan mace din domin zaki ga magidanci ya sa rabuwar kan iyalinsa yakan faruwa daga gurin mai gida ne a duk lokacin da mai gida ya ainafin wato jawo hankalin iyalansa da tarbiyantar da su da kulawa da su akan zamantakewar su na haduwan juna wato ba yan wancan ba yar wancan ba ya zama gaba daya ya hada su da uwar yawwa da tojan uwar gida na wajen amarya duka hada kansu kai musu tarbiya mai kyau ka ba su kulawa to insha Allah za a samu kyakkyawar rayuwa tsakanin su kuma za su so juna ba za a dinga samun rabuwar kai ba ba wai raba mata tsakanin amarya da uwar gida wai zaman su a gida daya wai shine matsala ko kuma a'a rabuwan su wata tana wancan gida wata tana wannan gida shine matsala ba ba wannan shi kadai ne matsalan ba wato tarbiyyan tana a wajen ka kai mai gida na kulawa da tarbiyyan iyalanka
to ai muna magana ne akan kauna da nuna kulawa gidan gidan daya ne ba a raba su ba ko ma gidan ba daya bane amma zai iya zuyuwa irin abincin ma da yake bada a wannan gidan ba shine a wancan gidan ba makarantar da ya sa wa'annan ba shine a wa'ancan ba in wannan bai da lafiya jikin sa na rawa in wa'ancan ba su da lafiya sai ta mushi su jike jike irin wa'annan bambancin
to alhamdulillah ala kulli halin abubuwan da yake wato faruwa abubuwan da yake sa irin wannan haka to zaki ga wato abubuwan in ka duba daga mata ne ake samun wannan matsala din
wato ka jefa musu nasu dafin gida ai muna tare da su za su kare kansu mallam
to abin da yake faruwa wato zaki ga mace kin san kowace mace da irin yanda take kulawa da wato zamantakewa tsakanin ta da mijinta akwai lokacin da idan mai gida ya shigo wata tun daga shigowan sa ma zai dinga ya shigo kila shi yana da dan kulawa da ilimin cewa na shigo gurin iyali na bari na kula da tarbiyya na canza tsari na domin menene dan na ƙara samun karbuwa wajen iyali na sai ya shigo da nishadin sa da ainihin wato kyautatawa iyalin sa ya shigo yana masha Allah ko a zuciyarsa ko dai da nuna farin ciki a fili yawa alhamdulillah
amma mallam wannan hujja ne misali dan bata nuna ita nata kulawan ba dan shi ya nuna kulawa sai ya rabu da ita ya fita daga hanyar ƴaƴanta
wannan bai kai har a ce wai ya fita daga tarbiyyan daga kulawa da ita ba abinda ake nufi shine duk lokacin da wato mai gida ya shigo mace ta bashi kulawa da damuwa da zuwan sa domin irin wannan abin da yasa na gaya miki haka wato abubuwan yana faruwa ne akwai lokacin da zaka shigo gida matarka kila tana wani bangare ma can gurin wani abokiyar zama irin kamar misali in gidan haya ne tana can gurin wasu makwabta tana zaune tana jin zuwan ka ka shigo fa amma a lokacin ba za ta kula ma da wai mai gida ya shigo bari in je in yanke abin da nake yi ba ya kamata a ce duk irin kaunan da mace take wa abokiyar zamanta da wanda hira da ta yi dadi tsakaninta da wata makwabciyar zamanta a lokacin da ta je mai gida ya shigo ta bar duk abin da take ta yi kokarin zuwa domin shi domin menene a lokacin kila baki san da me ya shigo ba
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina da ja da malam saboda ni dai zan iya cewa ban taso a gida irin gidan mata biyu ko uku ba amma ina gani ina da iyaye da suke da mataye haka ina da makota zan iya cewa gaskiya akwai wa'in zan iya cewa akwai niyan din shi da yayin magana akai wani bangaren yana da gaskiya wani bangaren ba gaskiya amma jiya da shi da zan yi na bangaren daga bai da gaskiya fi yawa saboda ni zan iya cewa akwai makociya ma na taba yi ba abu wannan baiwa Allah ba abinda ba a bata mai gidanta na kyautatawa karshen ta hatta aiki ma tana zuwa ta yi masa ran da zai zo yakan zo weekend ne amma wallahi ni ga nauce ba wai jiyo ba ina ran ni ga nauce ba jiyo ba ina da makociya ne na sani iyakan yake ce ma kyautatawa ma mai gida tana yi ba ma mu mata ba dake unguwar hatta maza ma sun san cewa wannan baiwa Allah tana iyakan kokarinta ta yi aiki ta yi buga buga nan in aka ce miki yau juma'a ne mun murga mun sauna baiwa Allah hakan ta tashe ki saboda ta samu ta canza ma hatta abincin ta sai ta canza amma baiwa Allah nan abu ne ta saka mata yaje ya dauko yarinya sharaf a ranan dauran wannan ni karan kana bani akai wa wannan kishiya wallahi malama sai naji bakin ciki saboda ganin sa nayi ina dawo na gansa da katuwar jakansa ya tattara komai iyakansa jallabiya ya kwashe komai daga dakin uwar gidan ya tattara saboda ya ku ya samu sabon gida ya sabon rayuwa ya bar ita da ƴaƴanta wajen ƴaƴa biyar ko shi daga kuma ƴaƴan wasu ma take rikewa wanda uwar gidan ta tafi tabban mata tana kula da su sai komai ya koma gidan wannan amarya bayan ma wannan auren yazo ya kasance ko girkin ta ne har yau maga nake ga ya miki sai in ya ga rama zai wanka a gidanta ko yayi wanka amma da riri ya kama shi wallahi sai dai koma gidan amarya ne canza kaya har yau ni ko rubuta kadda ne zai rubuta akai sannan abincin da yake kawo wannan gida shinkafin tsuntace ba wanda Hausa dan kuma amarya har yau ta gwamnati take ci wanda ba tsunta ba riga to kin ga daga nan gurin an samu
kin ga ne kun shi
kuma baki sani ba ma malama daidai da kai yana da mota farko babur yake da shi sai da yazo mota ni da mata ganin ta ban taba ganta akan mashin din shi ba sai Allah ya hore masa ya zo ya mota to ni da magana da kika ga miki na shekara kusan 16 ita ban taba ganta a gaban motar mijin nan ba
to sai ya zama bane ba kuma take daurin dan kwana
to kin ga nan gura akwai bambanci saboda matan nan dai hakkin su daya ƴaƴan nan ma haka islamiyan da suke zuwa da bambanci da wa'innan haka boko hataci masa abincin su shi zai kawo ƴaƴan nan makarantar boko na amarya har yau shi yake kai su amma wa'innan ko ƴaƴan uwar gidan su sai kansu hatta biftin su ya ga dama uwar gidan ke zuwa gaskiya amma maganar mallam ta bangaren da yake cewa mata akwai matan da yake kasancewa ko sun ji zuwan mijin su ka san wanda akwai wanda ake cewa irin kaman fankashaliya wanda she's not organized saji mai gidanta yazo ba za a tashi a gyara daki ba amene amma wannan ba shine hukuntar za a ce yau namiji ya amfani da yawa aka yawa akwai wanda suke wannan a ce bata iya girki bata iya gyara ba to kai namijin kana so ka nuna mata mana bukatun abinda kake so yawa
sai wannan lokacin zamu kamo wannan darasin
so sai wata aminiya ta dai muka zauna da ita amma wallahi tunda aka yi mata kishiya sai abubuwan ya dan canja to da abubuwa ya dan canje mijin ba zai kawo abinci ma awar gidan da ƴaƴan ba to suna nan sai ta zo ta
haɗe
rabu da
ita ne ko
ba rabu da ita tana nan dai to tana da ciki da makarami to da cikin ya girma ta zo ta haifu abincin da za ta ci ma babu sai ta shiga gidan makwabta to anan aka gama suna da kwana 7 ta fara aiki gidan mutane to har yanzu kenan tana ta zuwa aiki na
to amma sai ta ciyar da kanta
sai ta ciyar da kanta
ta rayuwa ta zo
ta ciyar da ƴaƴanta
ga ishila ya auro
to
ita wancan kuma
ta ciyar da ƴaƴanta ta ciyar da kanta
kuma
ta
biya tana haihuwa ita
tana haifo
to ƴaƴan fa
kuma an ta haifo ana mata yankan rago amma awar gidan kuma ba a mata komai
to ita amaryar nake sani ana kai mata ita ma ce fanan koko ita ma an kyale ta
ana kai mata har yanzu
to ita uwar gidan ita ce hakuri
ita ce uwar gidan to in aka yi mata magana sai ce ai ita bata da iyaye awar gidan sai a ce bata da iyaye amma amaryar tana da iyaye to in aka yi magana kuma sai iyayen amaryar su taso wurin shi sai mishi fada to sura abubuwa sai ya taima awar gida amaryan ya bar awar
gida na gane wato sun da ita uwar gida bareni ya ce ba ta da wanda za su tare mata ita ta zama bonus sai
ta kare
ku ita kuma wanda tana da masu zuwa su tare mata so wato abun ba dan Allah bane sai in za a tashi tsaye akai
kware kuwa to haka dai aka bashi ana ta roƙon Allah to yanzu da aka zo aka bashi ana ta roƙon Allah yanzu ya dawo hanya amma yanzu amaryan ma yanzu ta fara aiki gidan mutane tana zuwa ta yi
wanki ita ma abin ya dawo kanta
ta zuwa ta yi wanki ta yi
bulalan da ya tafi uwar gida ya fada
shi amma islamiya kam shi ya sa ƴaƴan amaryan islamiya
uwar gidan amma ita ko
uwar gidan kuma
ni dai sai in ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai in ga duk abin da mace za ta yi ma namiji in ma rashin tsafta ne da suke abin nan yawan kuka da shi in ma rashin tarbiya ne in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan bai kamata ya kai gurin ƴaƴa ba ƴaƴan nan fa duka naka ne
tabbas
da na gurin uwar gida da ko matan ka ko hudu ne ƴaƴa duka naka ne bai kamata a ce duk laifin uwar gida ko laifin matarka ya shafi ƴaƴa ba ina ruwan ƴaƴa a ciki jininka ne
ta tashi tafiya mata da ita sai zalunta
za ta tafi da ta bar ƴaƴan anan in ta bar su bane ya ci su in je sakwatawa dan ba karamin wahala za su sha ba tana gidan ma yaya dan akwai randa aka kawo abu wannan ni ga naune ma ba jiyau ba aka kawo abu dan amaryan sai aka ce irin ranan ba ina Allah ya dan abin din mai gidan ya dan kuma ya dai yana da bude shi dama ina jin dai ranan killa ko ya ji wani wahayi ne ko wani wa'azi ne sai ya kawo sai ya ce ya ka abu tsakar gida haka irin an jiwe sai ya ce to a raba akai can dakin sai dan dakin amma sai ya ce haddasu
abin da ba a saba wace
abu haddasu baba haddasu za a kai musu kowa yayi shiru kawai na jiki ya mutu ba tare da su ba
to ya kuma
yau gashi an yi tare da su yaron nan sai ya nuna ranshi ya baci me yasa za a ba ɗan dakin kin gani ubansu daya ya san akwai bambanci makaranta shi dan amaryan kan shi baya taja haka baban yake ta biya mai kudin wayar da ne ko da su jamu da waye dan yaci ana ta maimaitawa amma dan uwar gidan shi kuma yana da kokolwa sosai yana da kokolwa sosai amma daga karke da yake Allah ba a zalumin kowa bane sai dai wanda ya zalunci kanshi dan uwar gidan nan sai Allah ya daukaka shi kawai yana zaune kin san shi irin kamar abubuwan sojojin nan NDA kin ga shi ba biya ya biya kawai yace bari ya je nemi NDA tunda shi ba biya ya gani ko zai samu yana gode NDA ya samu NDA ya tafi soja to yanzu maganar nan da ake yi ya zama shine komai a gida kin gani
yanzu maman shi za ta zama mutum
kin mata maman shi ta zama mutum
to ya baban yaji a ido misali ya zo iya kallon irin wannan gida
ake sai wasu mazan sai kiga kamar to maza iyayen mu ne kuma mazajen mu ne bazan iya cewa amma wasu mazajen ne gaskiya ne ba su da
ni kanta na kanta na yau
gaskiya to gaskiya zan dana
wasu ba na ido
gaskiya kan ba su na ido
to mun dana
ai sai kiga yanzu yana ana kaza ne dana kaza ne
yanzu ya zama dan
shi yanzu ya zama dan shi da ko in awana mun ce dan nan naki kaza kaza wane ne wane ne ni an cika min gida kaza wane ne wane ne kullun maganan kenan
ga mana ai sai ya kara maza ina ga wani abu ne ko kuma iya girki ne ya dibi mai zaki
to kila
za a dade ana kai ruwa rana
ba mu sirra mata ku bude kunnuwan ku
abin da isa nace miki za a dade ana kai ruwa rana dole sai sun gyara wannan abin sannan abin ya tafi daidai domin menene
kinga mana mana wannan abin
eh babo yayye bane abin a kusa yake aiki ne me kike ce na baka yake zuba aiki da yana ne ake cewa wai Hausa suke cewa ki daina
gagarin
mata matsalolin da yake faruwa alakul halin indai mace ba za ta kula da wato ainihin dio mai gidanta hakinta ba to wannan matsala an ta kai ruwa rana kenan karki manta kamar yadda take fadi cewa wannan kodin ta zama bola ne kodin ta zama menene a'a ko kuma wai ba za ka iya abin ba zai shafi yaya ba abin da yasa abin da zai iya shafan yaya ai Hausa in baki manta ba suka ce dan kuka shine mai jewo mai jawo wajifa ake cewa ko menene
to
a wannan karan ba to ai Hausa
ne maman ne ta jawo dan ta ke
to antina yanzu ai maman ne ta jawo dan ta domin abin da yasa nace ta jawo dan ta karki manta tunda aya ta tabbatar mana da cewa maza alaka ko da yake dai idan muka tsaya muna wannan bayanin sai mata su dinga cewa ai daman su aya suke nan maza su maza aya suke nan
ba haka nan kawai za ta ce a'a ba idan mace ma tana lafiya tana iya cewa
kun ga to
idan ba ta cin ra'ayin duk shi ma a'a to sai a ce ba za a mata uzuri ba
eh to antina amma da kimanta
kun ba za a fito fili a ga mata galiya kun na ta ba
eh to antina
ba sa laji ba sa ga maza
ba sa ga
eh to antina amma da kimanta eh to antina amma da kimanta kin san akwai hujja ne rauni akwai hujja ne karfi
to watanna ku mai karfi ne
akwai yar da ta zo gidana duka duka tsakani wannan yarin ba ta wuce shekara 30 ba ita ce ta uku a gurin mai gidanta ko kin san malama wai a yau a ranar take ce min wai miji ya sauke mata girki tambaye ne me dalili
me sauke girki kuma yi
mana wai yi wai ni ai ba sai na tambaye ta nace na ganki wance na ganki rame yanda kika san ki dibi ruwa ki zuba mata anan wajen wuyanta nace kamar ya sauke girki wai ashe uwar gidar da zaran kika kasika kasance kin samu sa'in sa tsakaninki da uwar gida to fa zai kin yi rashin kunya sai ya zo tsakar gida ya ta tijara ya ce to yanda kika saba mu wance to kin saba mun kenan na suke miki girki yanda aure uwar gidan ta tsakiyan ta uku nan sai musu adalci ba na za a ce akan wannan ha a kai ga wannan saki ko ga a kai ga wannan duka ko kuma a sauke mata girki
duk laifin mace ai bai kamata ya shafi ya'yan ta
kani da Allah ba mai dai kowa ya baje kullun sa kuma mun dukkan mu mun yarda da cewa duk abin da mace take yi kowane irin laifi ne bai kamata a yi mata irin wannan azaba ba ta hanyar munanawa ya'yan ta domin in kana son kai munanawa uwa to ka taba ya'yan ta
da fa zuriya daya zuriya ba bambanci ke
rai rai
wannan isa bu dace to tattaunawar da binta dai ta yi mana da mutane kina zauren muhawarar yau da gobe haka yake sannan dole mu leka mu ji ne fashin bakin al'amuran yau da kullum to assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah Alhaji Usman da Abu Salim aiki
muna nan da sabbin
to barka ka je barka da shigowa
yawa
To ka da ji abin da muka tabo kuma muna magana ne akan yanda wasu ubanni ke nuna bambanci tsakanin ƴaƴan wannan daki da ƴaƴan wannan daki. Wasu su ce ai kirkin uwan ne ko rashin kirkin ta ya shafi ƴaƴan. Yaya kuke kallon wannan abin a matsayin ku da masu kallon al'amarin yau da kullum?
To abin da muke kalla shi uba a kullun shine mai gida. Kuma in aka ce mai gida to duk abin da ya shafi matansa da ƴaƴansa da baki da karkashin shi yake daga kan abin da ya shafi al'adar mu zuwa abin da ya shafi addini shi ne gida shi yake da iko yake ayi a bari kuma shi yake da damar kawo wa ɗan gida komai wanda ya shafi abubuwan bukata na rayuwa to ba daidai bane zaman mai gida yana fifita ƴaƴansa ba wai matansa ba ƴaƴan cikinka wanda shi ya haife su wanda ba su da wani uba bayan shi amma saboda kawai wani dalilai wanda a tattaunawa an riga an faɗo shi wataƙila wannan uwar baya son ta sosai ya fi son uwar waɗannan ko kuma wataƙila wannan uwar gida ce yana tsoron uwar gida yana ba ta girma saboda haka idan ƴaƴanta suke wani abu ita ba zai masa magana ba amma idan ƴaƴan amarya ne saboda ita amarya baya tsoranta ita uwar gida yana tsoranta ya ga ƴaƴanta fa amma in ƴaƴan amarya ne zai miki faɗa zai miki duk abin da ya ga dama idan wani abu ne ya ci a waje sai ya fara ba wa ƴaƴan uwar gida saboda me yana tsoron uwar gida ko yana cayin kacce masa magana wani kuma gidan wannan misali na ɗaya kenan wani gidan kuma amaryar ya fi so uwar gidan ya tsare ka baya son ka so da haka duk abin da zai yi sai dinga lele yana fifita ƴaƴan amarya ce da uwar gida so da uwar gida ta zama bora wacce kuma ta zama mowa to hakikanin gaskiya da wanda yake tsoron uwar gida yake yi mata abu don ƙara domin yana tsoronta da wanda yake yi wa amarya da ƴaƴan amarya abubuwa na gari ƴaƴan uwar gida kuma ya kyare su saboda kawai ya fi son amarya ne kuma iyayensu bai kamata ya shafi ƴaƴa ba because ƴaƴa naka ne ba wai ƴaƴanki ba ne ba ruwanka da bambanci tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wannan ko da ka fi son uwar wannan ba ka son uwar wannan hakikanin gaskiya duk namijin da yake wa bai kansa adalci ba in ana yaran nan suna tashi duk abin da kake yi suna lura da shi yara da suke gani musamman yaran da ya taso daga lokacin da aka yaye shi ya zama ɗan shekara uku zuwa abin da har lokacin da zai yi wayo sosai wallahi duk wani abu da za ka
gani
suna lura
suna kuma na
tara da za ka yi miki duk abin da ake miki suna lura kuma suna makin ɗinka idan suka girma shi ne za ka ga ana samu matasa mutane waɗanda ba su da tausayi suna faɗa da mutane da su zama ne frustration a rayuwarsu sai suna yara an yi biyo da su wata rayuwa wanda aka yi na
yanzu ke yi
to har a rayuwar su ta gaba ba za su samu irin suna kulla soyayya da mutane makota ɗan gari ba
kuma ƙarshe a dinga cewa ai ƴaƴanka ne
dai
ƙwarai da gaske duk abin da suka zama dai naka ne dai
duk abin da za su yi ko na alkhairi ko na shaidu aka tashi ba a cewa ɗan wance ne sai dai ɗan wane
ne
ba a mu a ruwan mu sai dai a ce ɗan wane a ga in ba ka tsaya ka gyara gidanka ba saboda waɗannan abubuwa to a ƙarshe har tsufanka ko kana cikin kabari bayan ka mutu wallahi tallahi za a dinga danganta wannan laifukan ƴaƴan naka da ƴaƴanka mutum ko mutuwa ya yi idan ɗan ce wani abu za a ce ai ɗan gidan wane ne wani wane marigayi
wane
kyauta ba Allah wadari a ga an yi ba a yi ba ɗan kuka aka ce shi yake janyo uwa ta
jifa
to wannan ɗan kuka shi yake janyo
uba na jifa to cikin kalma ɗaya biyu wace shawara za ka bayar
shawara ta ga maza shi ne ya kamata namiji da Allah maza suna yawan bari matan mu suna juya mu suna mana wasu abubuwa wanda
za su gane kista
abubuwan da bai dace ba Allah mu zama mazan kalmar mazan mu bi tsoron Allah mu kula da iyalan mu bi ta adalci
kar wata ce wata kista ko
dan wata kista take amfani da ita ai take jan namijin take jan hankalin namijin
wato a lura kenan
ya alura maza su lura ya zama duk abin da za a yi suna yin adalci ba kisha ba kuma da can tsoro ba kuma da can wani ya fi wani in dai suna karkashin da naka ko da a zuciyarka Allah ma ya faɗa ba za ka so su gaba ɗaya lalle iri ɗaya ba amma adalci wajibi ko da ka fi son wata in ka zo wani abu da ya shafi ƴaƴan ka Allah mu dinga kula ƴaƴanmu ne ko wanda ba ma so ko da ka fita daga gidan ne ba ta gidan
dole a yi adalci
ko da an kore ta ne kun yi faɗa ta yi mu adalci mutunci ka fice ita to ayyan fa ba wai nata bane
haka ita ayyan
ta daya ka rike shi
to mun gode su sai da ke
tana yin wani abu ya kamata ka tsaya kai magana idan mana an jebe ta abu komai ya zama loma
to mun gode su sai
da ku kwarai mun gode
bakar dakta sai Allah ya kai mu wani lokaci mutanen jami'a to duka kan dole mu tattare namu ina mu yanzu a madada
safinatu so dangi
sai kuma Julie Lazarus Gresham wajen ta bada ubarnin shirin da engineer mu ne Mr. Pete News Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Muryar Amurka yau ta cancance da yabin ciki ta zaro da ce Baru wanda ayau da madalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari